أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana mai albarka sannan ya sake ba mu ikon halartar majalisun wannan karatu muna fata Allah ya datar da mu malamar mu da za ta yi mana karatu amirar mu ta Nisa Usunna muna fata Allah ya bata ikon karantar da mu daidai kuma mu amfana da daidai din amma hakan ba zai samu ba sai mun samu nutsuwa da tattara hankulan mu waje ɗaya domin mu saurari karatun dan Allah masu yaran nan su nutsar da su idan har abin ya gagara ƴan agaji za su iya ajiye su daga baranda domin mu saurari abin da muka zo fahimta Allah ba mu ikon fahimtar daidai kuma mu yi amfani da daidai din Allah ya datar da mu
a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inur rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى من قومي من قوة ديك عربا مزرفا حلجا وانا مجلسي ميتارا البركة من دمبن تاريخي غماتا مجلسي دي إرقوا متتقع يشي تقوم صدوك الدشي دن جرمان الله Allah ta'ala ya ba mu ikon yin irin wannan majalisi in bai ba mu iko min yi daidai ba yar uwa dubun da kika ji ana masallaci yi kokari ki tura ɗan naira ki 500 ki ce ke ma a sa gudunmuwar ki a ciki duk gurin da kika ga ana wani abu na waƙafi yi kokari ki tura naira ki 200 ki ce ke ma ta kishi duk wanda ya saka blo a ginin masallacin da ya ci gaba da wanzuwa har dogon lokaci to shi ma yana amfana tamkar wanda suka taru suka gina gurin Alhamdulillah na riske wasu tambayoyi guda biyu san fara magana akan su yar uwa tana cewa wai ita duk shekara aikuwa take yi saboda haka azumin da ta sha na bara bata biya ba har bana wani ya zo ya riske ta yan uwa a nan gurin ina jin akwai waɗanda suka kai matsayin iyaye ko kakanni dan Allah a tambaye su a baya dan Allah suna shan azumi dan goyen ciki ko aifuwa sai dai wanda cikin yazo mata da jinya amma wallahi ni abinda na shina a baya ban san wani shashayen azumi ba don ciki ko dan goyo ni kan abinda na karanta a baya ni ina ji ban taba shan azumi wai dan wani dalili ba kuma wallahi ba wai ni bane da dama iyaye ban ce ɗan bana ba iyaye da kakanni wallahi ba sa sha yanzu fa shedin ne yake mana yake sa mana rauni na ibada a zuciyarmu sai ka ji wai kana da ciki ciki wata ɗaya wata biyu ba za ka iya azumi ba alhali kuma ba a kwance kike jinya kike yi ba cikin da yake sa a sha azumi shine cikin da yazo da jinya matsala ta takura wannan ya shigo ya gaishe ki wannan kowa ya ganki a kwance kina jinya dan Allah mata nawa ne suke ciki ba a san suna da shi ba sai ya kawo girman sa amma kowa sai ta ce wai ta sha azumi ni fa ina guje mana kada fa shedan fa wasa da zuciyar mu idan fa ya gane ke ba mai yin fasadi bane ke ba mai kaba'ira bane ke ba mai manya manyan laifi bane to zai shigo miki ne ta hanyoyin ibadar ki yaya zai yi ya naka saki ki cewa kina jin raunin yin ibada wannan shine kuma idan kika yi cikin nan wata tara ake yi a cikin ciki yanzu dan Allah tun daga wata ɗaya har wata tara kina jinya aiko da haka ne da biki yadda duk shekara kina yin aikuwar kamar yadda kika faɗa ba wata tara kina jinya baiwar Allah ba haka bane to tunda ana samun sauki tsakanin wani lokaci da wani lokaci me yasa ba a biya ba Allah ya ba da dama a sha azumi ya ba da dama a yi irin wannan ciyarwa da kuke faɗa amma sai ya ce mafi alkhairi wanda ya yi azumin Malama da dama suna bada fatawar zancen shan azumi waye, musamman maza da bussan yanda matan suke iya daukan al'alar abin da kuma lokacin da suke iya gazawa ba. Amma idan ke mace ce kin san yayi kika ji lokacin rukun cikin, kin aifi ɗaya, kin aifi biyu, kin san yanda kika jure, to me yasa ita ma wannan ba za ta jure ba? Nika ina baki shawara da ki yi iya kokarin ki yaki shedan. Tunda dai kika zama jaruma duk shekara zaki aifi, to ai sai ki zama jaruma a wajen bautar Allah ba. Ai aifuwa duk shekara ba kowa ce za ta iya ba. Da rubun cikin da goyen ƴaƴan wallahi ba kowa ne za ta iya ba. Tunda har kika iya wannan jaruntan, to wancan ma kar ya gagare ki. Ki iya kokarin ki kyautatawa kanki ibadarki. Wannan fa ibada ce ta dole. Azumi ibada ce ta wajibi. Kada kai wasa ka sauke wajibi wa kanka. Wallahu ta'ala a'lam. To ban san ko a ina ta samu fatawar ba. Ni dai ni ba na cika yin wannan fatawa mai rukusar gaskiya ba ni cika cewa wani abu a kanta ba. Sai dai da take cewa tana da matsalar mura. Kamar ran nan mun yi magana akan wannan. Takan shafa man zafi a hanci da kunne da sauransu dai, amma sai ta ji shi a wuyanta. Kuma da nan dama na faɗa, duk wanda yake saka wani abu a hanci ko baki, to fa zai ji shi a wuyansa. Idan haka ne, sai mu yi ƙoƙari iyar kafin asuba, yanda lokacin ne aka ce ki bacci ki barsha, to shi ma shafe-shafen daga wannan lokacin karki ƙara. Idan kuma da wannan lokacin kika yi shi da asuba ɗin, to ko daga baya azhar sai kika ɗan ji alamarsa a wuyanki ba matsala. Kadda yake yi shi lokacin azumin ne. Ai kamar iyayenmu na baya ne, daga sun gama sahur sai su ɗauko kwalli su ɗan saka a idanuwansu. Haka ake mu ne yanzu ba mu damu ma da kwallin botar ma batta da shi ma gaba ɗaya. Amma lokacin da suka yi sahur sannan suke saka kwalli a idansu. Kuma ko da azhar ko da rana in sun yi kaki suka ga kwalli a idansu babu wata matsala. So duk abin da kika yi shi kafin lokacin ketowar alfajir ba wata matsala a ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالهم ونحن له مخلصون.
الله سبحانه وتعالى yace subhatullah hanyar Allah, tafarkin Allah, ko mu ce rini da Allah ya samar da dan adam. Yace wa man ahsan min Allah sibga, wane ne yafi Allah samar da kyakkyawar hanya? Fidira ta Ubangiji, wane ne yafi shi samar da kyakkyawar fidira? Babu, shi da kansa kenan yana yi wa kansa kirari. Shi ne kadai yake iya samar da hanyar da idan ka hau kanta dodar ce za ta kai ga mafita. Babu wanda kuma ya isa ya kawo wata koma bayan tasa. Yace wani hannu lahu abidun, mu gare shi ne muke yin bauta. Kasancewar shi kadai ne yake da hanya dorarriya, to mu kuma a gare shi ne muke yin bauta. Yace qul atahajuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, shin kuna yin jayayya ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta ne? Kuna jayayya da mu cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, alhali shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku? To fa ku sani, walana a'amaluna wa lakum a'amalukum, ayyukan da muka yi na gare mu, kuma abin da kuka yi na gare ku. Kasancewar tarayya ba ta sa laifin wani ya shafi wani, ko haifayya ba ta sa laifin wani ya shafi wani, ko ƴan uwantaka laifinki daban nata daban. Kasancewarki ta gari kuma baya sa wanta ta zama ta gari, sai ita ma ta yi kokari ta yi aiki na kwarai. Wa nahnu lahu mukhlisun, kuma mu masu kankan da kanmu ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Am taquluna inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ عَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ كَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
الله سبحانه وتعالى يتي غبا ده تفومن يهوداوا ده نصاراوا يتي ام تقولون شن كوني كوكي فادين ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وانن متانن ده muka ambata kuke cewa wai sun kasance Yahudawa ko Nasarawa? Hanu hudan aw Nasara, sun kasance Yahudu ko kuma Nasara? Yace kul ka ce musu a antum a'lamu amillah, shin ku ne kuka fi shina daga ilimin Allah ko kuma Allah shine ya fi ku shina? Ma'ana dai duk ilimin da Allah ta'ala ya baka, ai baka dawo kuma tsabatin bakanka ka zo ka fi Allah ba. Duk shinan da ake ce Yahudawa masu sani ne, Allah ta'ala shi ya musu izini suka sani, shi ne sai yake tuhumansu a nan. Da suke cewa wa'inan annabawan wa'inan su ce ai Yahudawa ne, su kuma Nasarawa ce, a dukkansu Nasarawa ne, saboda mi suna so su jingina kansu da su, shi ne Allah ta'ala yake ambata musu wannan kalmar cewa sun shi sun fi shi suna ne, shi bai faɗa haka ba, su ne masu faɗan haka. Yace wa man azlamu mimman katama shahadata indahu min Allah wa huwa wama huwa bighafilin amma ya'malu. Yace wane ne wanda ya fi zalunci bisa ga wanda ya boye wani abu da ya shina, ya sheda ya san ya sani amma sai ya boye? Allah subhanahu wata'ala kaman je maman yi wannan magana yace babu wanda ya fi shi zalunci, ka san abu amma ka boye wa'anda ba su sani ba. Su Yahudawa sun san ilimi na addini, amma sai suke rufewa Larabawa wa'anda su kuma mutane ne mushrikai. Su wa'ancan suna da dogon tarihi daga kakanninsu, sun karanci littattafan kakanninsu. A cikin littattafan Allah ta'ala ya bayyana sura Annabi alaihi salatu wassalam, ya bayyana zuwansa, ya bayyana Qur'ani, ya bayyana duk abin da zai faru. To sai suke boyewa, ba sa so wasu su sani, don idan mutum ya fahimci gaskiya ai zai bita. Su kuma kamar yadda na faɗa a baya, yanda su basu shirya ba, basu miƙa wuya ba, to ai ba sa so kowa ma ya shirya, wanda yake ciki ma so suke su ga ya fita. To barantina kuma su yi sha'awar wanda zai fahimta shi kuma ya dawo ya shiga. Suna baƙin cikin su ga an shiga musulunci, alhali sun san musulunci shi ne gaskiya. Su ba za su shiga ba, kuma ba za su bari a shiga ba. Ya ce wa mallahu bi gafilin amma ta'amalun, amma ku sani Allah ba mai mantawa ba ne, ba mai rafkana ba ne game da abin da kuke aikatawa. Duk abin da suke aikatawa ana rikolin ɗin shi, ranar lahira za a bijiro musu da abin da suka yi. Ya ce tilka ummatun qad khalat, wannan fa labarin da ake baku labari ne na wasu mutane da suka shuɗe, labari ne na wasu annabawa da suka shuɗe, da suka yi zamani da wasu mabambantan mutane wanda suke cutar da rayuwarsu. to amma fa ya riga ya wuce. Yace wala kuma kasabtu tilka ummatin qad kallaha ma kasabat, abinda suka aikata ya kasance a gare su, wala kuma kasabtu ku kuma abinda ku aikata kuma ya kasance a gare ku. Ma'ana idan mutum ya bi irin wannan tafarkin to shi ma fa har gobe yana nan zai rusku da su. Idan kuma sauraren abubuwan da suka aikata da makomarsu ya sa kai wa kanka fada kai ka aikata mai kyau, ka bi hanya mai kyau, to yace za ka samu abin da ka aikata. Kasancewar ka fito daga tsakansu ba zai sa a ce kai ma ka zama irinsu ba, sai in ka yi aiki irin nasu. Yace wala tusaluna amma kanu ya'malun, kuma ba za a tambaye ku game da abin da suke aikatawa ba, saboda kakanki mushriki ne, kakanki boka ne, kakanki wani dai manyan laifuka da mu yanzu a zamanin mu shi ake yi, ba zai sa a tuhume ki da laifinsa ba, abin da kika aikata shi ne naki. Allah ta'ala ya shirye ta.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الله سبحانه وتعالى يتي sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahu an kiblatahum allati kanu alaiha, da sannu wawayen cikin ku daga cikin mutane za su zo suna tuhuma ko suna tambaya cewa me me yasa aka juyar da fuskar ku daga alqiblar da da kuke kanta, kafin su gunagunin ko kafin su surutan. Allah ya saukar da wannan aya, wannan ayar an saukar ta ne sakamakon kamar ina gaban kawo shi ma a baya, juya fuskar alqibla ta sallah da aka yi. An ce a farko dama Baitul Maqdis aka fara kalla, wasu kuma suka ce a farko sai da aka fara kallon Makka Baitul Haram kenan, sai aka ce masa ya juya ya kalli Baitul Maqdis. Bayan wani lokaci duk da bayani zai zo dalilin da yasa aka sake dawo da shi baya, bayan wani lokaci sai Allah ya ƙara cewa su juya su koma kallon Baitul Haram. To shine wawayen mutane inji Allah abin da ya kira su da shi kenan, sai suke tuhuman cewa wai me yake ga Muhammadu ne ka, yau ya ce ai nan, gobe ya ce ai nan, ya kan kawo kalamai kuma duk ya dawo ya zo ya rushe shi kaman tufka da walwala suke ganin ko, kaman shine yake kago abun, in kuma yaji bai kwanta masa a rai ba sai ya dawo ya ce to a fasa ayi abu kaza. To kafin su zo da wannan korafin sai Allah ya sauko da wannan aya, yace duk sannu za su faɗi haka. Amma a gaya musu qul lillahi al-mashriq wal maghrib, da mafudan rana da mafadarta duka ta Allah subhanahu wataala ne, yana da dama yace a kalli gabar, ina da dama ya ce a kalli yamma, domin me shi ke da ikon yin abin da yake so, babu wanda ya isa ya tuhume shi. Kai bawa baka da ikon yin abin da kaga dama sai abin da aka dora ka akai, amma Allah subhanahu wataala yana da iko yayi abin da yake so kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi. Yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim, yana shiryar da wanda ya so. Kun ji anan ma shiryar ma fa sai Allah ya so, sai wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba. Karki ga kina sallah kina azumi ai ke mutumiyar kirki ne, idan Allah bai so ba ƙarshe sai kafar ki ta subuce. Shi yasa kullum mai aikin ibada kar ya manta wa kansa addu'ar Allah ya tsorar da kafarsa, ya tsorar da digadigansa kan aikin alkhairi har zuwa ga mutuwarsa. Mafi tsadar addu'a shine ki roki Allah ya baki cikawa da imani, domin nagartarki ta zahiri ba ita take tabbatar miki da cikawarki da imani ba. Sai ki ga wasu kuma masu munanan ayyuka, hadisi na fada 40 ya gaya mana aiko si ta fasadin su yanda suka ga dama sai ma sha'ar ubangiji ta same su wannan din ya so din saboda Allah ya amince miki ya so ki ya yarda da ke ƙarshen rayuwar kuma sai Allah ta'ala ya kawo wani canji wani dan dalili wani dan sila sai ki dawo ki canja kuma a gaba ake canjawa bari ba mu wata kissa an yi wani malami a Saudiya yana masallaci yana ibadinsa ya dan kwanta bacci sai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa wata anguwa ya ambata masa sunan wani mutum cewa ya je ya same shi ya ce masa shi makwancinsa ne haka da haka a aljanna da ya farka sai ya dauka irin kawai dai mafarki ne kawai tunani ne sai ya watsar ya ci gaba da abin da yake yi da ya sake bacci sai ya sake ganin exactly wannan mafarkin kuma ga sunan anguwa an fada ga sunan mutum an fada sai ce ni ko bari in jarraba sai ya tashi yana tambaya je shi wannan anguwa har layi an gaya masa kaman ki ce kafin kuka layin yan kwale-kwale ko to har layin an gaya masa sai ya tashi ya je shi sai yana ta tambaya mutan anguwa sun san shi babban mutum ne ana ta karrama shi wa kake nema sai ya faɗi sunan da ya ji a bakin annabi sai kowa ya dan yi mamaki wane yace eh shi nake nema ina yake yana ta baccinsa dama an ce watan azumi ne yana ta bacci bai ma farka bai ma fito ba irin mutara ne ɗan shaye-shayen da matasa aka kwankwasa masa aka ce ga wanda yake masa sallama da ya leko sai ce ba ni bane ina jin sunan ne daya sai ce ba kai ne wani ba ya faɗi sahannan ɗin shi sai ce ni ne sai ce to an aiko ni gurinka ya ce ni ya ce eh ga abin da annabi ya gaya min amma a cikin bacci sai ce anya kwa ni ne sai ce haka ya ce mu ya dan dai shiru sai ce shi malamin sai ya ce mishi amma da Allah ka dan bani man wani labari karami wanda kake iya tunowa yana iya kusantar da kai ga ubangiji sai ce ha ba ni kan babu wani abin da nake da shi wanda zan ce har zai zama mun kusanci da ubangiji yace ka dan dai tuna yace to a anguwar mu dai akwai wata mata tana da yara mata sai mijinta ya rasu sai su dinga fita suna bara ni kuma sai naje ina jin tausayin su albashi na 30,000 ne in na dauki albashin sai in kai mata in ce su daina bara su je su ci abinci da ƴaƴanta ni kuma a yawo na zan samu abin da zan ci mai annabi yace da shi da mai tausayin maraya haka suke a gidan aljanna ko kun ga wannan aiki dama sabai sun ce mana da sun gamsu an karba aikin su daya da sun dace sun kuma kwantar da hankalin su sun gamsu to wannan aiki kwallo dayan yake yi ya ma manta wai shi ma wani aikin alkhairi ne da ya isa sai ce to ai wannan aikin ko baka ƙara bayani ba na san shi ne hada ka makwantaka da annabi yace Allah yace wallahi zai juya zai tafi sai ya ce a jira ni mala ya je ya cire riga da wannan niga da waye sai ya dauki jallabiya sai ya saka ina za ka je ya ce masallaci zan koma sai ya ce ni ma mu je a makka yake amma ya ce wallahi bai taba shiga harami ba saboda akwai irin wannan larabawan fa da suna makka ba su taba shiga harami ba ko kuma ba su taba yin aikin hajji ba kenan kike ta kulafatinsa kai tsaye sai suka tafi masallaci ya je ya yi wanka ya yi alola ya zo ya yi sallah ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya yi ta addu'o'i tsofo ya koma gefe yana kallonsa ya kwanta ya bace ya tashi ya gan shi haka har dare ya ce masa to ni zan tafi gida kai ba za ka tafi ba ya ce ai na zo kenan bai dawo ya same shi da rai ba ashe yana gabar mutuwa ne Allah ya canja shi sai ya mutu so kun ga idan Allah fa ya ce yana son ka ya yarda da kai to fa kawai fa shi kenan kawai bawa yayi kokarin me zan yi Allah ya yarda da ni me zan yi Allah ya saka ni cikin managartan bayi ba yawan aikin bane yar uwa ki nemi dacewa ki nemi yardar Allah a cikin aiki ki dinga wasu irin ayyuka na gefe-gefe wanda ba su ne na farilla ba, in Allah ya gani yayi sha'awa su ya karbe su kin dace. Kar ki ji cewa aike ni kan da ina da kuɗi da kaza, a'a, ki kawar da wannan ababun a cikin babin ki, zama ke ma mai kokari ce akan hidimar al'umma. Kar ki bari ke baki san taimako ba, ke kullun sai dai a baki. Ki kokari ki zama ke ma yaya zaki bayar, zaki ga wa'ansu yan uwansu masu kuɗi su suka fi yawa, sai ka ci hawa karawa mai ƙarfi ƙarfi, in ka ba su mami za su yi da shi, su kan komai suna da shi. Tunda dangin ki din masu kuɗi ne, in kika yi wasa duk su suna ta neman aljanna su akan ki, wannan ya miki zanin sallah, wannan ya turo abinci, wannan ya biya kuɗin makaranta yanki, ke shi kenan sai ki naɗa hannunki, wallahi ƴar uwa ko mahuci ne sai ki aika musu su ma, ke ma nemi aljannar ki ta hannun nasu. Kuma mai kuɗi ya fi godewa ƙaramar kyauta, saboda shi ya san yaya yake ji lokacin da yake kyautan, ba kowa ba sa son kuɗin nasu ba ne, su ma suna son kuɗin nasu, saboda neman yardar Allah suke fidda shi. To ke ma da bakin ki nemi ɗan ƙaramin abiki alkhairi da shi, ki yi sadaka, ki yi kyauta, ki duba abin da kike so a ranki. Allah subhanahu wataala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taɓa samun yardar Allah ba. Allah ba zai gamsu da abin da kuke yi ba har sai kun ciyar da abin da shi kuka fi so a ranku. Ma'ana kin yi shinkafar ki yau, kaddara da magarba ko da miyarta da ganyenta da waye, ita za ku cike da ƴaƴanki. Wata ta kwana jiya kuma sai ki ce a kai gidan Hajiya Binta ta ba wa yara. To Allah sai ya ce shi wannan da kika fi son, wannan da ya kwanta miki a rai, a ciki yake so ki bashi. Ai na ce mana a zahiri ne muke ba wa talakawa kyauta, amma a baɗini a Allah subhanahu wa ta'ala muke bayarwa. Kika ci da maraya a Allah kika bawa. Shi fa cewa ce ba fa ki bashi kyauta ba, yace a bashi rance, waye zai bar rance? Dan Allah rancen fa ba a biyan bashin sai ranar da kin ga falakin tsori ta kin kidima, kin rikice, kina ganin yau kan kawai kin shiga hannu. Sai shi a karki damu, ai ga wannan bashin da kika bani ya kai in cika miki mizani da shi. Wai baya so ya bada irin wannan rancen. Yan uwa mata, mu yi ta kokari, mu yi ta kokari, muna kyautatawa Allah ta'ala ya kyautata mana.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله سبحانه وتعالى يقول كمر هكني muka sanya ku al'umma ta tsakiya, da ta kunu shahada a alan nas, don me? Don ku yi shaida ga wa'innan mutanen da muke faɗa, don mu mun karanta a Qur'ani ko duk tarihinsu mun karanta, to za mu zamo shaida, annabi kuma zai zama shaida a kanmu. Yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'a ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Allah subhanahu wata'ala yace ba mu sanya wannan al-qiblat da kake kanta ba ko canja ta ba, sai dan mu ga suwaye ne za su bi ka, suwaye ne kuma za su yi taurin kai. Ma'ana wannan canjin kallon gurin sallah da aka yi wa annabi yana kallon Baitul Maqdis aka ce ya dawo kalli Baitul Haram. Allah ya ce ya yi haka ne don ya ga suwaye ne masu binsa da gaske. Domin a kan wannan fa wasu sun fita a musulunci. Wasu sun koma sun fita a musulunci, wasu kuma sun bi shi. To Allah ya ce yana so ya gane suwaye za su bi shi, suwaye kuma za su yi taurin kai su juya baya akan digadigansu. Wa in kanat laqabiratan illa alal ladzina hadallah. Domin yin hakan wani abu ne mai girma, canja fuskar ganin gurin sallar da ake yi, ana kallon can aka dawo nan. Allah ya ce yin hakan abu ne mai girma, sai dai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya shirya. Idan Allah ya shiryar ka, kai kawai zaka ga ba komai bane. Dan yanzu duka mu ba ma wani mamaki cewa da ana kallon Baitul Maqdis, daga ba aka dawo kallo Baitul Haram. Baka ji wani mamaki ba, din da dai mu karanta muka yi ba gani muka yi ba a wancan lokacin. Amma dai duk musulmin kirki in an bashi labarin an yi kaza, baya jin wani waswasi a ransa. Yace wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Ai wa ma kana Allahu liyudi'a salatakum. Imanakum a nan gurin an kira shi a matsayin sallar su ta magabata. Don da aka yi haka, munafikan cikin su sai suka ce to kenan waɗanda suka mutu kafin a canja da gurin da za a mai da shi alƙibla, kenan su yanzu sun yi sallar su a banza kenan, su me yanzu su kawai ƴan wuta ne. Sai suke ta yayyada wannan maganganun. Allah sai ya ce a'a, mu ba mu yi haka don mu tozartar da sallar su ba. Sallar su da suka yi kafin a canja fuskar alƙibla ta karbu. Dalili ma da ya janyo kenan, sai aka ce to ai ko mu a yanzu idan muka yi sallah a koma bayan gabar ba alƙiblar da ta dace ba, a rashin sani an mana rukusa a kai. Matuƙar biki samu wanda ya ɗora ki akan hanya ba, ga gurin da kika ji kin gamsu ki sallar ki, Allah ya ce an karɓa. Kuma kamar yadda su ma aka yi musu, suna cikin sallah aka yi wahayi, suka juya suka kalli Baitul Haram. To mu ma idan muna cikin sallah aka ce mana ai ba daidai bane, ai nan yamma ne, kanki tsaye sai ki juya ki kalli gabar. Sallar ki bata ɓaci ba, kuma ba sai kin yanke ta ba, kuma wacce raka'a ɗaya ta farko da kika yi bata ɓaci ba. Kuma wannan daman sanda aka saukar da ayar, ai wasu har sun je an kwana ba su samu labari ba, wasu masallatan sun ci gaba da sallah a wancan gurin. Wani sahabi ya wuce sai kalli wani masallaci suna sallah ta wancan alƙiblar, sai ce a'a, ai jiya an saukar da aya an canja alƙibla, yanzu Baitul Haram ake kalla. Gaba ɗaya sai kawai suka juya suka kuma ci gaba da sallar su. So kamar haka ne har gobe, in irin wannan ta same ki kawai baya bata sallah. Idan kuma har kin idan tukun kika samu labari ba sai kin canja ba. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah ya ce ai shi mai tausayi ne ga bayinsa kuma mai rahama. Ba zai yi haka da gangan, su sun yi ta ibadarsu ta ɓangaren Baitul Maqdis, bayan sun mutu kuma an sauko da wani wahayi an ce a kalli Baitul Haram, shikenan sai a kansile musu ayyukansu. Allah ya ce ai shi mai tausayi ne, shi mai rahama ne, haka ba za ta faru da shi ba.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
الله سبحانه وتعالى يتي قد نرى حقيقة منا تلنك قد نرى تقلب وجهك في السماء. حقيقة الله يا غا النبي عليه الصلاة والسلام dalilin da dazu na faɗa cewa za mu ji menene dalilin juyowa kallon ɗakin Kaaba. Kowa ya san mahaifar Annabi ita ce Makka ko? Kuma yana santa kafiran Makka suka fitar da shi. Saboda haka wannan hubbul waɗannan din tana nan a girjinsa yana son Makka. Yana yin sallah bisa gurin da aka yi mai umarni amma kullun dare yana daga hannu mai addu'a ba haka yake yana kallon sama ba. Allah ya ce mun ganka sanda kake daga fuskarka kana jujjuyawa duk mai addu'a zaka ka daga kana ta Allah Allah ko yace mun ganka sanda kake jujjuyawa aina a sama yana addu'a ko to wannan dalilin yawan addu'ar Annabi akan cewa Allah ya dawo da alqibla ta koma Makka shine dalilin canja ta da Baitul Maqdis ta dawo Makka. Yace falad walliyannaka qiblatan tardaha da sannu zamu mayar maka alqibla zuwa gurin da kafi yarda da ita kafi soyuwa a ranka da sannu zamu mai da ita haka. Wallu waje haka shadar almasjidil haram kawai Allah subhanahu wataala yace ka juya fuskarka kawai zuwa ina zuwa Baitul Haram. Wa haisu ma kuntum wallu wujuhakum shatra kuma duk gurin da kake gurin da ka kasance to ka fuskanci Kaaba kamar yanzu mu da muke a wancan lokacin ina a cikin ɗakin yake kai tsaye ba ɗakin zai kalla amma mu da muke nisan duniya ai muna kallon kawai yankin gunne ko to sai yace masa kuma daga yanzu a duk gun da kake kawai ka fuskanci alqiblar ma'ana ka kalli gabar din mu ne a gurin mu gabar wayansu zaka ga yamma ne gurin ɗakin Kaaba a gusu wasu kudu ne gurin ɗakin Kaaba kawai dai ka fuskance shi duk ta gurin da kake alqibla ma'ana dai an samu shi wannan abin da yake nema. Wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa inda aka saukar musu da littafi la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan abun fa gaskiya ne daga ubangijinsu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malu kuma Allah bai kasance yana iya manta abin da muke aikatawa ba duk abin da bawa ya aikata shi zai iya mantawa amma Allah zai bujiro masa da shi. Saboda kafa sheda a kanka, saboda kafa sheda a kanki a kaina, Allah ta'ala ya ajiye mala'iku biyu kiraman katib suna rubuta komai ba dan basu iya haddacewa ba don ke a kama ki da hujja saboda irin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. Aikin alkhairi ma zaki manta sanda kika yi shi barantana na sharri. Idan an bujuro miki zaki dan ji dardar a ranki yanzu yaushe ne kaza to Allah ya ce dan a kama ki da hujja ya ajiye miki marubuta guda biyu la yagadiru saghiran wala kabiran ba sa manta wani abu dan karami ko babba illa ahsaha sai sun bayyana shi ya rage gare ki ki mai kyawun a rubuta miki tanadi ne zuwa gare ki ya rage gare ki ki mummunan yana nan tanadi ne gare ki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar alkiyama za a zo da mai laifi da littafinsa za a bujiro da rayuwar duniya ki ganta kamar a screen din TV yanda kun san drama da kuke bibiya kuna kalla kullun an riga ai an yi ta ne ko sai kuma a saka sai ku kalla a cinye lokaci ai azhar biki tashi ba ai la'asar biki tashi ba wai kina bibiyan ki ji karshen labarin to irin wannan rayuwar muke a gurin Allah ya riga ya san karshen ta amma don ke ma ki gane sai ya ajiye miki za a zo da TV ko majigi a kafe miki in kika karanta laifinki a littafinki sai ki ganshi a zahiri ga kuma lokacin da kike aikatawa sai a baki wani full memory mai tunani cikakke wanda ba mantuwa a cikinsa kina gani sai ki tuna lokacin kai idan ma bake kadai kai sai ki tuna ga yanda kuka yi da wanda ga shawarar da kuka yi kafin ma ku je an kafa miki hujja ko ba kafa miki ba an yanke hanzarin mai musu ba musu a lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wani mai laifi wanda laifinsa ya kai ya kawo littafinsa yayi nauyi da zunubi. Allah ta'ala ya ce wani kai ne kai haka? Sai ya Allah ni ne nayi. Ran kaza ma kai kaza? Allah ni ne nayi. Saboda ba musu ai ta irgo masa sharri, ai ta irgo masa sharri. Sai ya Allah ni ne nayi. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to kana da wani abu da zaka yi dependin kanka, ka kwaci kanka? Mai laifin ya ce ba ni da shi ya Ubangiji. Kalman dan da nace muku idan Allah ya so to fa ka wuce. Ga kanan dai titsin laifin shi ka gani sai tsabar tausayi irin na Allah da rahama irin da Allah. Sai ce ni zan tuna maka wani aikin da kake da shi da zai rinjaye wannan laifin naka. Sai ya Allah menene shi? Sai ce ka taba fadan wata kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a dauko ta a sata a mizani. Ana sata a mizani sai ta daga sama, sai ta bar zunubin a ƙasa. Allah sai ya baka dama ka shiga aljanna. Daga wayannan mutane ne wayannan wanda Nana Aisha ta ce mi ta nema, Allahumma hasibna hisaban yasira. Wasu mutane ne da Allah yake musu hisabi, hisabi mai sauki. Wanda kuma mushrikin ko mai fasadin Allah zai kira shi. Ce ka tuna kai kaza da kaza? Ce Allah nayi. Ana kallon sa yanzu misali irin ki ce wani babban alhaji mai kima a anguwa. Ashe a ƙasa yana nan yana lugubar laifuka. Kila kuma akwai wani aiki na alkhairi da Allah yake son sa da shi. Wannan laifukan sun cika littafin. Allah ya gaya mishi kaga kai kai kaza lokaci kaza ma. Ce haka ne Ubangiji. Kai kai kaza. Haka ne. Sai bawan Allah hankalinsa ya tashi sosai. Ya san yau kan asirinsa ya tono. Sai Allah ya ce yanda a duniya na rufa maka asiri, kowa yake maka kallo mutumin kirki. Ai yanzu ma ba zan tona maka ba. Yanzu ma ka tafi cikin rahmata na yafi maka. Akwai fa ire-iren wayannan mutanen. Akwai ire-iren wannan mutane, saboda haka neman yaddar Allah wallahi kar mu bacci akan ta. Mu dage mu ƙara neman yaddar Allah, mu kuma jajirce mu yi aiki, domin aljanna ta masu aiki ne. Ba yanda Bahaushe yake cewa ba, aljanna ai ta mai rabo ne, sai ki kwanta ki baccinki. Ta aljanna ta mai rabo ne, ba haka ba ne? Ki yi aikin, ki roƙa, kuma ki saka tunanin Allah zai saki cikin rahmat ta sani, ba wai dan ke abin da kika yi ya isa a amsa miki ba. Allah ta'ala ya samu dace.
Tarisa. Tarisa a dai ne.
Wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak.
Allah ya ce Annabi alayhi salatu wassalam, wayannan mutanen da kake neman ku hada kai da su, ka fahimta fa da zaka zo musu da wai gaskiyar da kake da ita, ka wai dan ka gamsar da su dan neman yadda su ku hade ku zama daya, ba fa za su gamsu ba fa za su bi ka ba fa. Ba za su bi alƙiblar da kake tunanin su ba. Allah ya nemi gairaɗin kenan, babu shiriya a tare da su. Tunda kamar dama mai wa'azi kan ya karantar ne ai, shiriya kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala ne. to kar ka matsa wa kanka wajen cewa dole sai wani ya shirya, a'a iya kar ka dai kai musu wa'azi.
Yace da zaka zo musu da kowace irin aya, wallahi ba za su bi alqiblar ka ba. Wama anta bitabin qiblatahum, kuma kai ma kada ka bi alqiblar su, ma'ana kar kai baka rinjaye su ba, su su rinjaye ka. Yace wama ba'duhum bitabin qiblata ba, kada sashin ku ya bi aqidar wani, su ma su rike nasu, kai ma ka rike naka. Kada sashi ya bi sashi, kowa ya rike abin da yake da shi a hannunsa. Yace wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'd ma ja'aka min al-ilmi innaka idhal min az-zalimin wa iyyaz billah.
Allah yace idan ka bi san ransu fa, bayan ka sani abin da yazo maka na daga ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala, to lalle fa kai fa zaka zama az-zalimi. Wannan annabi fa aka gaya wannan, sai ki gane a matsayinki na uwa, a matsayinki na malama, a matsayinki na headmaster, a matsayinki na waye ne, dan wai tunanin ki yi wa wata abin da za ta gamsu da ke, ta yadda da ke, ke ki sufuce a kan hanya, to kin zalunci kanki ne. Daga cikin ɗawainiyoyi da muke yi a gidajenmu, akwai abin da za ki ga kin kafa naci kina so ki canja shi, ba haka ya kamata a ce an yi ba, sai ya zama ba zai canju ba. To ke kuma kar ki ce bari ki ba san ransu, tunda su sun ki yadda, ita ta ki yadda ta sallama mu zauna lafiya, shikenan bari ita na bi tsarin nata, kuma alhali tsarin nata kin san ba daidai bane, sai ya zama kin zalunci kanki. Duk abin da aka kirkire shi ba dan tsarin Ubangiji ba, to ke kar ki yi kokarin cewa dan neman zaman lafiya bari ki bi ku zauna lafiya. Ba a bin wani bawa a sabawa Ubangiji, kai ko shi mijin ne yace zai dora ki akan wani tafarkin da bai dace ba, ki ga mishi la ta'atu bimaka luqin fi ma'siyatil khaliq. Ba a yi wa abokin tarayya, abokin halatta, an halice ka ni ma an halice ni, ka dora ni akan wani tafarkin da ba na sunnar annabi ba, kuma nabi ka dan me wai dan kai kai ne miji. Garin bin miji waɗansu suna halaka, duk wani abin da ba shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, dan shi miji ba a ce ki bi shi ba. Amma duk abin da aka ɗora miki ko ya ɗora miki ko ya saka ki, madamar abin bai saba wa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba, ki yi ƙoƙari ki ga kin yi. Wani za ki ga da niyya kamar ma mai gwaji, kamar gwada ki ma zai dinga yi, ya sa ki wannan ya sa ki wannan. Ki yi ƙoƙari matuƙar ba saban Allah ba ne. Amma duk wani abin da ya zama akwai saban Allah a ciki, to ba a yi miji biyayya, ba a yi wa uwa biyayya. Don uwa ma abin tausayi, abin tausayi, yara ƴan matan nan sun ba ku labarin rukon da aka yi musu a gida, uwa da kanta za ta iya saki wai ki shirya ki fita ki je yawon banza don ki nemo mata wani kuɗi. To ki gane uwa ba ita ce ta halice ki ba, uwa ita ma ganin ki ta yi yanda kowa ya ganki, sanda ta kunshi cikin ki wallahi bata san ke ne ba, yanda kowa wala Allah ma an riga ta ganin ki, ungozo ma ki ta riga ta ganin ki, reno Allah ne ya bata, Allah shi yake renon yaro daga ciki har bayan wanzuwarsa, shi yace kuma ki yi kaza, kada ki sake ki kaza, ke matsayinki na uwarta sai ki dora ta akan wani tafarkin da bai dace ba. Wata ya ta ce akwai wani kuma abun kunya ma kawunta ne, akwai dangantaka a tsakani, uwar ita ta hada yaron da yarinyarta saboda kwadayin wani abun da take nema a hannunsa. Ta ce da ta fita ta ga shi ne sai ta dawo, sai ta ce mama kin san halin wani fa, saboda daman fitinanne ne an san shi, kin san halin wani fa, shine daman kika ce in je gurin sa, ni ka ina tsoro ban san me zai mun ba. Ita ce cin yake zai dal, sai ta huta da masiba, da ta dauki kafar ta kai tsaye daman, sai ta je ta neman mu. Ga abin da mamanta ta ce mata, dama ta rada mata abubuwan da za su iya faruwa, kuma da ta fita sai ta ga wani ne ma wanda ta san shi, tace kuma wallahi dan uwanta ne. Amma tana tambayar me haƙƙin taurin kan da ta yi uwarta, nace kin yi dade, nace inda abin da yafi haka ma ƙara guje mata, nace sau goma in ta saka ki wani abin da Allah subhanahu wataala ya hana kada ki. Da muka nemi uwan nan, abin da ya fito a bakinta shine cewa ai ita take rike da su, ita take musu dawainiya, ita ba wanda ya taimake ta akan tarbiyyar ƴaƴanta, dan haka nan kar kowa sa mata ido akan su. Wannan dan Allah ta amsa sunanta na uwa, mahaifiya ce amma ba uwa bace. Uwa ai tana gudun kimar ƴaƴanta zube, uwa tana bakin cikin lalacewar tarbiyyar ƴaƴanta, kai ba a wannan iya lokacin ba ma har baya. Jiya muka karanta magabata yaya suke si tattalin rayuwar iyalansu bayan sun mutu, suna bibiyan su yaya za ku kasance, yaya za ku ci gaba da bin Allah bayan ba ma nan. Sai gashi kuma wani yana tunanin rushe miki rayuwar tun ma tana zaune, tun tana nan. Wata dadi take ji taga samari suna sintiri akan ƴaƴanta, wata dadi take ji taga yarinya tana samun kuɗi ta ko'ina. Wannan kuɗin da kuke gani ba zai cire miki talauci ba, ƴar uwa, ba kuma zai miki maganin damuwarki ba. Kuɗi ne zaki ci su, amma kina na ɗan bakin ciki, babban bakin cikin, yanda kalmar afrotin za ta dinga gudana tsakanin ke da yarinya, saboda reni zai shigo tsakanin ki da yarinyar, kuma hayaniya ba za ta taso ba sai an same ta da ciki. In an same ta da ciki nan ne za a zo ana cewa wai wani ya mata, ai ta zina sunanta zina, fyaɗe sunansa fyaɗe. Idan kun ji an ce an yi fyaɗe, to wani abu ne na tirsasawa, kuma ba a yadda da shi sai ya cika sharuɗa. Duk yarinyar da aka sadu da ita, ba a ji muryarta ba har aka kammala saduwa da ita, wallahi saduwa sunanta zina waccar, ba fyaɗe ba ne. Yarinyar da aka samu an yi amfani da ita, bata zo jikinta jina-jina ba, alamar an gwada mata ƙarfi, sunanta zina ta yi, ba fyaɗe ba ne. Duk wanda aka mata fyaɗe ba ta yi ifu ba, shi ma malama sun ce ba fyaɗe ba ne. Dole mace tana da gudunmuwar da za ta iya bayarwa a lokacin da namiji ya tunkare ta, kowace irya ce. Amma sai ku bar su su abin da suka ga dama, kuma maganar da na faɗa ɗazu, wata ƴar wai za ta iya cinye munafurcinta a cikinta. Ke uwa a wautar ki biki gane ba, ita bata faɗa miki da bakinta ba, sai ran da wai aka fara cewa wai wai tana da ciki, abin kunya wai sai makota ne za su gane, ana kusi-kusi a gaya miki ko kar a gaya miki, ke baki gane ba. Uwar kawai suna kike a ce miki uwa, ke ne uwar ƴaƴa kaza, amma bakki da tarbiyya, bakki da tsari na koyarwa. Saboda haka iyayewa ta, mu je mu yi kokari mu ga yadda za mu inganta tarbiyyar gidanmu, ƴaƴayenmu su zama abun kwaɗayi, abun sha'awa. Ki ji ana cewa an ce ƴar gidan hajiya wanta ne, a wallahi masha Allah, ai gidan akwai tarbiyya, yaran gidan mutanen kirki ne. Irin wannan tarihin ake bari ƴar uwa, kada ki bari ana dai mai cewa wancin takkar ma ka nemi ƴar gidan. So irin wannan tambarin abin ka nemi tsari da shi ne. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah, Allah ya ƙara lafiya wa shugabarmu Malama Zainab Aminu Halliru, Allah ya saka da alkhairi bisa wannan karatu da ta gabatar mana, kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abubuwan da muka saurara. Abin da zan ƙara magana a kai wannan aya ta ƙarshe da aramiya ta ja malama ta mana fassin baki sosai a kai. Wallahi a jiya da daddare wani labari ya zo mana, har gida aka zo ake faɗa, wai matar aure ce aka ɗauke ta aka kai ta wurin boka, wacce ta raka tan ta dawo take cewa ta kai ta da ita da mijinta, ita kuma yanzu tana neman yadda za a kashe maganar kar mijin ya ji, wai sun mata sharri ne. To daman idan har bata je ba taya za su mata shirin sun kai ta da mijinta. Kes biyu ne a wurin. A lokacin take ta roko ita dai kar mijin ya ji dan Allah a san yanda za a yi a rufa asiri. To daman tun farko ka nemi wa'inda za ka yi mu'amala da su na kirki. Ayat tana gwada mana manzon Allah an masa an Allah ya ja kunnansa akan kar ya bi wa'inda suke son zuciyarsu. To ina ga kebewa ƴar Adam da zaki bi abokiya da kika san tana zuwa wurin boka kin bibiye ta kun yi yawo tare duk abin da tazo ta fada akan ki wallahi ya dore ba wanda zai ce ba haka bane yanzu wannan kesin da ta kawo wallahi ba wanda ya isa zuwa ƙarya tashi saboda an gansu tare kes na biyu shi ma ajiye da safe muka same shi yarinya ce take yawon aiki tun daga wata unguwa za ta zo unguwar dan kawun nan ta yi aiki ta koma ta tafi wata unguwa wai du neman abin da za ta ci take yi wai matar uba ne a gidan amma bata gane tana da ciki ba sai a wata unguwar aka zo aka ji labarin ƴar uwarta ta ji labarin ta zo gida take gabatarwa wai ashe har an yi yawon yanda za a yi da bokaye a rufe bata akan bata haba jama'a ina za mu je da wannan zunubin a wannan wata mai alfarma watan da zaka roki Allah bukatunka kai ibada ka dukufa wurin bautar Allah amma watan ne da zaka saba ubangiji yanzu wannan kawai idan aka ce an dauke wa al'ummar anguwar ruwa wallahi Allah yayi daidai wannan zunubin wai matar gidan kuma bata gane ba tana zaune da nata in matan a ciki wacce kuma an batta tunda ba mahaifiyarta a gidan ta fice ta tafi yawo ga har sakamakon da ya biyo baya to yanzu tana tunanin natan za su tsira ne duka fa amana Allah subhanahu wataala ya danka mata da wacce ta haifa da wacce ba ita ta haifa ba wallahi duk amana ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu akan wa'annan amanonin ke zaman ki da abokiyarki idan har ba zai zama alkhairi bane ki tunasa da ita akan abin da tai ba daidai ba to wallahi ba zaman amana kike yi ba kuma tana da haƙƙi akan ki in tai ba daidai ba ki tunasa da ita wallahi yana da kyau mu gyara duk yanda kika zauna kika ga abin gyara kar ki ce wai a ce miki ai tsananin addini wannan ta cika ustazanci wallahi ki iyayen ki ki sauke ai hakkin da Allah ya dora miki in har idan ki ya kai wurin ko kunnan ki ya kai wurin kin ji to wallahi in kin sani ki iya iyawarki ki fadakar Allah ya datar da mu Allah ya gyara mana tarbiya kuma ba tana kan iya iyaye bane ba society wurin da suke tare da shi ma wallahi suna da haƙƙi akan yin tarbiya makota da suka ga tana wannan yauce yaucen ya kamata sun fada sun tunasa da su amma ba wai har sai daga wata unguwa a jiwa zo ana fada ba kuma wai yanzu suna neman mafita ne bayan an aikata abun an bugo kai duka Allah ya nuna ikonsa a kai abin da suke so din bai yi ba wai kuma yanzu sun da suna neman mafita ta ya za su samu ai sun bar kari tun ranta kama sun bar lokacin da ya kamata su nemi mafitar muna fata Allah ya datar da mu Allah albarkaci abin da muka saurara muna da wata tambaya guda ɗaya kuma kaman dai addu'a take nema a wurin malama cewar yarinyarta ne tana gidan miji ita ma kuma tana da ƴaƴa to mahaifiyar mijin ta sa ta a gaba da fitina da tashin hankali sanadiyar hakan ya jawo hasaki ya shiga tsakanin mata da mijin ta dawo gida sai mahaifiyar mata ta ce ba ta yi bincike don ta tabbatar laifin ƴarta ne ko kuma yane ne ta yi bincike a unguwar sai ta tabbatar laifin mahaifiyar mijin ne su ma makotanta ba su tsira ba to shine take neman addu'a wurin malama a sanya sa addu'a Allah ya kawo musu mafita mijin kuma yana son matarsa ita ma tana son mijinta to Allah ya kawo musu mafita kuma Allah ya yi maganin na gaban ita kuma mahaifiyar Allah ya shiryar da ita sai magana ta gaba
ana kai
muna da kwamatin marayu da yau insha Allah da daddare za a gabatar shi a masjidin sunna to ana so a ga majalisin nisa'u sunna min suka tara nasu da aka kai za a ce ga na nisa'u sunna wani yaro ya ji fadakarwar da aka yi akan ciyarwa akan marayu ko taimakon marayu ya je ya fasa asusunsa da ikon Allah ya kawo kudinsa 355 ya ce shi ma a sanya a gudunmawa to wannan yaro kenan muna so mu ga iyayen kuma me suka yi hobbasa da za a fitar wannan nan majalisar nisa'u sunna ne suka kawo Allah ya datar da mu
zan yi tsokaci akan wannan magana dan Allah yanzu mu da mai asusun cikin masallaci ba yanzu ya zame mai asusun kungiyar izalam ina jin mun yi sati muna cewa a tanada wa marayun mu kayan sallah a tanada wa marayun mu kudin kayan sallah duk abin da kake da shi ka fito da shi an fito da shi sai ɗan ɗaya ko wanda Allah ya zaba ku shina cewa ita wannan sadakar ma sai Allah ya yarda. Kina da abun sai Allah ya ga dama ya baki izini. Su tunani suke nisa'us sunna ai wasu mutane ne da suke alaka da mata, ai mata masu tausayi ne, masu sadakoki ne, masu waye ne, ai suna ga har a asusun mu muwa zamu iya tsakura mu ce gashi akai wa mungiri zala. Abinda suke nufi kenan. To Allah ya ware hannun mu kafin wani lokaci. Amma dai yanzu na ganshi a dungule. Bai shina ba ko salari ne bai shiga ba ko kasuwa sai ba ta tafiya. Allah ta'ala ya sa mu dace.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala